إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم لساك سادوا أولا يمجي نجوماء يو شابير قوة رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دائرة دليه لدار بإند الآن وأن كما يكي دي دي دا تقوز قوة بير شكر البلادية تا دبو بيلا شرم وأن مجلسين تفسير القرآن من قلما وأن كما وأن شيني مجلس من أكو أشكي وأن وطا نمكي فاتن أبنجي سوان وتعالى يسيني البركة أتكنسا أبنجي سوان وتعالى يعلى من اللوك تشيد الافية دون منغنن كالشانسا قبانا مشغا تفسير من سورة سورة الأنبياء أقوي لشل شد أكي واندب مساودا ما مني تأذية قاوات أن أكي ولا سورة مكمة نفرقو أقوي لسورة ما لما حليم الشيطو ما تربو بان ما لهمو شيخ عبد الوهاب عبد الله wadda Allah ya mata rasuwa ran hudu ga watan Ramadan. Muna mata addu'ar Allah subhanahu wataala ya gafarta mata, ubangiji ya jiganta da rahama, Allah ya yalwata makincinta. Malama Halima Shisu, kamar yadda aka sani, bai ce daga cikin malamai mata masu wa'azi a wannan kasa da ma wasu kasashen mu na Afirka, kuma tana daga cikin waɗanda suke bada gudunmawa matuƙa da gaske wajen isar da saƙo da tarbiyyantar da al'ummar mata a wannan ƙasa da sauran makota. Malama Halima ta samu yabo ƙwarai da gaske, musamman daga waɗin uwanta mata. An yabe ta da kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye. Abinda na ji da kunnena daga mata suna magana na irin kyawawan ɗabi'unta, suna cewa mace ce wacce ba ta fushi. Babu shakka wannan kyakkyawan yabo ne. Rashin fada da rashin fushi da rigima da mutane kuma ɗabi'a ce da ake so a samu dukkan wani mai wa'azi mai isar da sabon Allah da ita. Ta samu irin waɗannan yabe-yabe da yawa daga wajen ƴan uwa mata da maza. Muna mata addu'ar Allah ya jiƙanta ya gafarta mata, Allah ya sa ta huta, ubangiji ya yalwata makwancinta, ya haska mata kabarinta, ya sanya aljanna ce hukumarta. Kuma ubangiji subhanahu wataala ya ba da haƙuri da juriya ga 'ya'yanta da 'yan uwanta da ɗalibanta da masoyanta. Daga cikin rashe-rashen da aka yi, akwai mahaifiyar Mala Abdullahi Tara, ɗaya daga cikin 'yan uwa da muke tare da su a majalisar mu na ilimi koyaushe. Allah ya yi mata rasuwa a yau ɗin nan 15 ga wannan wata na Ramadan. Akwai kuma Alhaji Salisu Dallami Zage, mahaifin barista Umar Hoturu, da shi ma Allah ya masa rasuwa ran 7 ga watan Ramadan. Dukkaninsu muna musu addu'ar Allah ya ji kansu ya gafarta musu. Allah ya yafe musu, ubangiji subhanahu wataala ya kyautata makwancinsu, Allah ya sa aljanna ce makomarsu da dukkan 'yan uwa da suka riga mu yi dan gaskiya a wannan wata da sauran lokuta da suka gabata. Allah ya ji kansu da gafara, Allah ya rahamshe su, Allah ya sa sun huta.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ba mu aiko gabaninka ba face mazaje waɗanda muke musu wahayi cewa ku tambayi ma abota sani idan kun kasance ba ku sani ba. Allah ya ce wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu khalidin. Kuma ba mu sanya su jiki ne wanda ba sa cin abinci ba. Kuma kanu khalidin ko su kasance masu dawwama ba. Kuma sadaqnahum alwa'da sannan muka gaskata musu alkawari fa anjaynahum wa man nasha muka tsayar da su da waɗanda muka so wa ahlakna almusrifin sannan muka halakar da waɗanda suke masu ketare iyaka. Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun. Mun sauka lalle hakika mun saukar muku da littafi wanda a cikin shi akwai daukakar ku. Afala ta'qilun yanzu ba ku hankalta ba. Maqasudin wannan aya da kuma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim. Ba mu aiko gabaninka ba ya Rasulullah face mazaje da muke musu wahayi har zuwa ayoyi da take gabanta. Maqasudin wannan shine rushe maganar kafirai mushrikai da suke cewa hal hadha illa basharun mithlukum suna tattaunawa tsakanin su cewa wannan ba wani bane face mutum kamar ku. Idan suna nufin cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam bai dace da ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai dace da manzancin Allah ba, to wannan aya tana bayanin kuskuren kafa dalili da bashariyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan kore manzancin sa, da cewa sun yarda akwai manzanni da Allah subhanahu wataala ya aiko a baya wanda har suke cewa shi ma ya zo da irin abin da suka zo da shi, to kuma sun yarda da manzancin waɗannan manzanni wanda waɗannan manzanni dukansu mutane ne. Kuma shi abin nan shi manzanci ai ba wani abu bane face zaɓin da Allah yake yi wa wasu daga cikin bayinsa ya saukar musu da wahayi. Wannan shi ne manzanci. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa wannan wahayi. To idan har kun yarda da cewa waɗancan ma mutane ne kuma kun yarda da manzancinsu, to menene dalilin da zai sa ku ki yarda da manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai saboda yana mutum? Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana musu cewa wannan ita ce al'adarsa tun gabanin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato cikin al'ummomin da suka gabata kafuwar tarihin duniya. Haka Allah subhanahu wa ta'ala yake aiko da manzanninsa ya ba su ayoyi wanda suke tabbatar da manzancinsu. To idan har an yarda da manzancinsu saboda ayoyin da Allah ya ba su, to shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ai Allah ya ba shi ayar da take tabbatar da manzancinsa. Don haka bai kamata a zanto shari'arsa cewa shi mutum ne ya zama abin da zai yi cutar da batun cewa shi manzo ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ba. Allah ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim. Ba mu aiko gabaninka ba face mazaje wanda muke musu wahayi, wato mutane ne su ba mala'iku ba. Muna musu wahayin abinda muka ga dama mu musu wahayi. Don haka dan menene kuke inkarin aiko manzo sallallahu alaihi wasallam cikin ku cewa kuna mamakin ya za a yi zama mutum kuma daga cikin ku? أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم لأنذر الناس. يعني شيء كنا زي متاني سرقة مع مايكي دم كوي ما أقول متن لك شكين سوى يو متاني قرقدي شيء كنا زي زما أبو مع مايكي دم زي زما متن. تهك سنة الله سبحانه وتعالى إتكي أتكين دكان الأم من نسك جبات ماشيني فاروبا ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. Allah ce gabaninka ba mu aiko ba face mazaje da muke aiko su min ahlil qura daga cikin mutanen birane. Saboda su mazaje ne. Wannan ita ce sifar da suka wato keɓanta da ita a cikin halittu cewa su ba mata ba ne. Babu wani manzo kuma mace. Duk manzannin Allah maza ne. Wannan ijma'i ne na al'umma duka cewa ba a taɓa aiko da manzo ya zanto kuma ba namiji ba. Inda aka yi saɓani wasu daga cikin malamai suka yarda da annabcin wasu daga cikin mata kamar Ummu Maryam, Ummu Musa alayhi salam, kamar Maryam Ummu Isa alayhi salam. Wannan game da annabta ne amma ba game da manzanci ba. Saboda wannan aya kat ta nuna cewa babu wani manzo wa ma arsalna min qablika wa ma arsalna qablika illa rijalan nuhi ilayhim faraka Allah subhanahu wa ta'ala bai taba aiko da wata mace a matsayin manzo ba Allah ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi waɗanda suke ma'abota ilimi idan kun kasance ba ku sani ba anan ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yana ishara zuwa ga wautarsu da jahilcinsu kuma da nuna abun kunyarsu da haka aka ce su tambayi masana waɗanda suke da ilimi ilimin littattafai da shari'u da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko gabaninsu ai akwai ar-ruhban wal ahbar a cikin su akwai malaman yahudawa da na nasara suna zaune a cikin su kuma suna karanta littattafai na annabawan da aka saukar da aka aiko gabanin su su tambaye su bana su su gaya musu abin da ba su sani ba su sanar da su cewa dukan annabawa da Allah ya aiko a baya mutane ne ba mala'iku ba wannan aya duk da kasancewar tana magana akan mushrikai da umarta su cewa su tambayi malaman Yahuda da Nasara game da manzancin Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa an taba aiko da mutum manzo ko ba taba ba sai dai wannan aya duk ta kunshi tambaya akan kowace matsala da ta shafi addini sawa'un abin da ya shafi tauhidi wato usuluddin ko abin da ya shafi furu'a matsaloli na ibada idan mutum bai sani ba to ya tambayi wanda ya sani ya sanar da shi ana akwai umarni da cewa a nemi ilimi fas'alu ahla dhikri shine neman ilimi hanyoyi daban-daban daga cikin hanyoyin neman ilimi akwai hanyar tambaya mutum ya tambayi abinda ba ya sani ba ga wanda ya sani shi kuma wanda ya sani ya sanar da shi ba kuma umarci su cewa su tambayi masu ilimi ba sai dan zamantowar wajibi ne ga su masu ilimin su ba da ansa su sanar da abin da Allah subhanahu wataala ya umarce su da su sanar wannan hanya ce daga cikin hanyoyin tabbatar da ilimi da yada shi Allah ya wajabta wa wanda bai sani ba ya tambayi wanda yake masanin abin da bai sani ba dan ya sanar da shi din ne shine koyar da shi ya amfanar da shi ya ilmantar da shi akan abin da bai sani ba tambaya game da abin da ya shafi ilimi wani abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske wanda ubangiji subhanahu wataala yake taujihin al'umma duka akan sa cewa ta yi tambaya kuma duk mutumin da zai ko dai yayi abu cikin jahilci bayan bai sani ba bai tambaya ba bai kuma ji ya ake yi ba ko kuma wanda za a tambaya din ya zama bai sani ba ya ansa da abin da bai sani ba dukkanin waɗannan abubuwa biyu ba ƙananan kuskure ba ne a musulunci a shari'ance shi wanda za a tambaya ya tabbata abinda zai faɗa ya sani shi kuma wanda zai yi tambaya cewa zai yi wani aiki ya tabbata cewa yana da ilimin abinda zai yi aiki a kansa a hadisi ya zo a cikin sunan Abi Dawud da wani sa hadisin Jabir mutumin da ya ji rauni Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka zo ga wani mutum ya ji rauni cikin sahabbai ya tambaye su zai iya yin wanka a haka duk da ya ji rauni a kansa suka wajabta masa sai ya yi wanka da wannan ya yi wanka kuma ya yi sanadiyar mutuwarsa da suka zo ake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce qataluhum qatalahum Allah ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifa'u ayi su'al qataluhum qatalahum Allah wato sun kashe shi Allah ya kashe su wannan tsawatarwa ce mai tsanani gare su bawai yana nufin yi musu addu'a cewa Allah ya halakar da su tunda da addu'a ce da nan take sun halaka yadda ya yi musu wannan addu'a da nan take sun halaka amma saboda abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan magana shine ya nuna da wato munin abinda suka yi kuma ya zanto tsawatarwa ga waɗanda suke za su aikata irin wannan aiki da suka yi cewa qataluhum qatalahum Allah ala sa'alu idza lam ya'lamu me yana ba za su tambaya ba tunda ba su sani ba fa inna ma shifa'u ayi su'al ai maganin jahilci shine tambaya a ruwayar Abdullahi dan Abbas wajen Ibn Majah annabi sallallahu alaihi wasallam yace awalam yakun shifa'u ayyi su'al ashe yanzu ba maganin jahilci shine tambaya ba kaga a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa hanyar magance jahilci itace tambaya kuma duk mutumin da zai yi gaban kansa wajen yayi fatawa ya bada wani hukunci ba tare da ya nemi sanin hukuncin ba babu shakka wannan yana cikin hadari shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan munar addu'a ga waɗanda suka yi irin wannan kuma ya jingina kisan zuwa gare su duk da cewa ba su suka kashe shi ba amma sanadiyar fatawar su ce har aka kai ga ya rasa ransa shi yasa sai ya zanto kai ka ce masu suka kashe shi annabi ce kataluhu kaga wannan duka yana nuna girman sha'anin tambaya da shi wanda zai yi tambayar da wanda za a yi wa tambayar a tambaya wani abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske a Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa ni'man nisa'ul ansar lam yakun yamna'hunna al-haya an yas'alna 'an ad-din wa yatafaqqahna fihi ki cewa madalla da mata matan mutanen Madina kunya bata hana su wato su yi tambaya game da addinin su ba su kuma yi ilimi a cikinsa sun kasance suna zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai masu tambayar duk abin da ba su sani ba wanda ya danganci addinin su da rayuwar su don su yi aiki da shi Ummu Sulaim Umaysa mahaifiyar Anas Umaysa bintu Milhan al-Ansariya mahaifiyar Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anha take cewa inna Allah la yastahi min al-haq fa'ala al-mar'ati min ghusl idha ihtalamat ke cewa lallai Allah baya jin kunyar faɗar gaskiya shin mace na wato wajibi ne akan ta yi wanka idan ta yi mafarki to kaga duk wannan yana nuna cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam mazansu da matansu sun samu ɗaukaka sun samu ilimi saboda tambayar da suka riƙa yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam akan abin da ba su sani ba wanda ya danganci addininsu wanda ya danganci sanin Allah da sanin hukuncin Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yabi wasu daga cikin sahabbansa kamar Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu lokacin da Abu Huraira yake cewa man as'adun nasi bi shafa'atika yawmal qiyama man as'adun nasi ya rasulullah bi shafa'atika yawmal qiyama ranar gobe qiyama waye zai fi samun rabautar cetonka waye zai fi rabauta da cetonka ya rasulullah ranar gobe kiyama annabi yake ce masa laqad zanantu ya aba hurairah Allah yas'alani an hadha alhadith awwalu min kalima alimtu min hirsika ko lima ra'aytu min hirsika ala alhadith yake cewa ya aba hurairah dama nayi tsammani cewa babu wani da zai riga ka tambaya ta wannan hadisi saboda idan na san kwadayinka kuna ga kwaɗayinka game da neman sanin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi ya ba masa da yadda ya ga yana kwaɗayin sanin ilimi kuma yana kwaɗayin tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Abu Hurairah Allah ya sa'alani an hadha alhadith aw ahadun awwal mink kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba masa da wannan tambaya da yayi na ya san hukuncin ko kuma ya san wane ne zai fi rabauta da samun ceton annabi sallallahu alaihi wa sallam ranar gobe kiyama annabi ya ce masa sa'adun nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illallah sadiqan biha qalbuhu wa sadiqan min nafsihi wanda zai faɗi la ilaha illallah wanda gaske tun daga zuci ya zama da gaske yake faɗarta haka nan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yabi hanyar neman ilimi kuma hanyar neman ilimin nan ce tambaya hanyar tambaya Abdullahi dan Mas'ud kamar da yake cikin littafin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi na Ibn Abdul Barr annabi yana cewa Abdullahi dan Mas'ud yana cewa ziyadatul ilmi liftigha wa darkul ilmi su'al ziyadatul ilmi liftigha hanyar karin ilimi shine neman sa hanyar neman sa yake karuwa sannan wa darkul ilmi su'al to hanyar fahimtar ilimi ita ce tambaya mutum ya tambayi abinda bai gane ba ko abinda bai sani ba Ibn Shihab Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri kamar yadda yake cikin wannan littafi na Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi yana cewa al-ilm khaza'in khasa'isuha aw miftahuha al-mas'ala al-ilm khazana miftahuha al-mas'ala wato ilimi taska ce mabudinta shine tambaya tambaya ita ce mabudin ilimi ta haka ne mutun zai kai ga sanin abin da bai sani ba akwai dafal ibn hanzala sai daga cikin malamai na tabi'ai an yi sabani game da sahabarsa cewa sahabi ne kuma sahabi bane kamar dai mafi magana mafi rinjaye shine ba sahabi bane yana daga cikin tabi'ai wayar da cikin wadanda Allah subhanahu wataala ya hore musu ilimin muka iri iri ilimin arabiya ilimin hadisi da sauran ilimin muka daban-daban to ta rana ya zo wajen Muawiya ibn Abi Sufyan ya tambaye shi game da ilimin arabiya ya tambaye shi game da hadisi ya tambaye shi game da abubuwa yana ba shi ansa sai yake tambaye sa kai kuwa ta kaka ka samu wannan ilimi sai yake ce masa hafiztu hadha bi qalbin aqulin wa lisanin sa'ulin wa anna afata al-ilmi nisyan ke cewa ai ta hanyar da na kiyaye wannan shine bi qalbin aqul zuciya mai kiyayewa wato zuciya mai kiyaye abinda ta ji abinda aka faɗa mata sannan wa lisanin sa'ul da kuma harshe mai yawan tambaya kuma wa anna afata al-ilmi su'al afata al-ilmi nisyan cutar ilimi shi ne mantuwa to shi ne a lokacin ya umarce shi da ya je ya sanar da ya karantar da ɗansa Yazid to duk wannan yana nuna maka cikin irin abinda ake samun ilimi ta hanyarsa shi ne yawan tambaya ga abinda mutum bai sani ba Abdullahi dan Abbas yana daga cikin ƙananan sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai wuce shekara 15 ba amma kuma yana daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yawa ga haura 1660 daga wannan dole zanto akwai hanyar da ya yi ya tara waɗannan hadisai ba wai kawai zama da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum da zai riski a mafi yawancin rayuwa tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wato ya riski Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa amma duk da haka gashi yana kan gaba wajen tarin hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ga Abu Huraira shi ma da ƙarshe-ƙarshe ya shiga musulunci shekara ta 7 bayan hijira a lokacin bayan yakin Khaibar lokacin ya musulunta amma duk da haka kuma ya tara dimbin hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma mun ga cewa daga cikin hanyoyin da ya samu wannan ilimi shine yawan tambayar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadisansa baya ga albarkar addu'a da ya samu ta Annabi sallallahu alaihi wasallam na Allah ya bashi ilimi to haka shi ma Abdullahi dan Abbas irin wannan yadda Abu Huraira ya samu addu'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam haka shi ma ya samu addu'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam nabi masa addu'a Allahumma faqihhu fi din wa 'allimhu at-ta'wil Allah ka bashi sanin addini kuma ka koyar da shi sanin fasirar Al-Qur'ani kuma Allah ya amsa wannan addu'a Abdullahi dan Abbas ya zanto ya hada waɗannan abubuwa duka to lokacin da bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kira wani sa'ansa daga cikin mutanen yan Madina ya ce da shi su zo su tafi su tambayi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam manya da suka zauna da shi sambaye su abin da suka kiyaye daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce masa haba Abdullahi yanzu kana zaton cewa ga waɗannan manya-manyan sahabbai kai har akwai sanda za a buƙace ka wato a buƙaci zuwa fatawa wajen ka ko karatu wurin ka ga manyan sahabbai duk ana gani su Ubay ibn Ka'ab ga sunan su Zaid ibn Thabit duk ga sunan suna nan kai waye zai zo yi maka tambaya kinan sai rabu da shi sai ya tafi yana zuwa gidan manya-manyan al-ansar in ya je ya samu mutum bai fito ba yakan zauna a kofar gida wani lokaci ma har bacci ya ɗauke shi yana kwance a bakin kofa ya yi ainihin fulo da ƙasa idan ya fito ya gan shi ya ci haba ɗan abin nan ɗan gidan baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka aika a kira na bai ce a yi ilimi ba a yi masa haka to da haka sai ga shi wata rana wannan matashin da Abdullahi dan Abbas ya nemi su su riƙa tafiya karatu tare neman ilimi tare ya ce sai kawai da zo na ga Abdullahi dan Abbas ke mutane an kewaye shi ana ta masa tambayoyi ma'ana ya zama malami shi har ya zo ya zama fatawa mutane sun kewaye shi ko yana bukatar ilimi a wajensa yace lalle wannan yaron yafi ni hankali yace lalle wannan yaron yafi ni hankali to haka Abdullahi dan Abbas ya tara hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba yawa a wasu kamar Imam Ahmad yana cewa ba su ci goma ba a ya babin nan Muhammad ibn Ja'far Gundar da Yahya ibn Sa'id al-Qattan sun ci wuce tara ba amma dai hadisan nasu duka ba su wuce 100 ba ba su kai ba su wuce 100 ba waɗanda ya ji ko ya halarta ko ana yi a gaban sa akai wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan ya tabbatar wato sunna kauliya fi'liya taqririya duka su duka aka hada ba su wuce 100 ba amma kuma gashi ya rawaito kusan hadisai 2660 abin da aka rawaito daga wajensa alawa bu shakka wannan yawo da ya yi cikin sahabbai da zuwa a gabansu yana musu tambayoyi shi ya tasa ya tara na ilimi shi ma kuma bayan ya tara haka shi ma tara almajirai manya daga kasu kasashe daban-daban da su Tawus ibn Kaysan daga Yemen da su Ata ibn Abi Rabah daga Makka irinsu Mujahid ibn Jabr shi ma mutumin Makka irinsu Sa'id ibn Jubair mutumin Kufa sanan su Ikrima maulansa wanda manya-manyan sahabbai da tabi'ai waɗanda suka ba da gudunmawa mai tsoka ƙwarai da gaske cikin harkar ilimi ilimin hadisi ilimin tafsiri ilimin fiqh ilimin manasik da sauran ilimin muka da yawa cikin almajiran Abdullahi dan Abbas to haka su ma ta hanyar wannan hanyar da shi ma ya bi ta hanyar tambaya haka suka rika bin sa su ma da tambaya suna kuma ladabi gare shi ta haka suka samu ilimi a mai yawa ya zanto in ka zo majalisa Abdullahi dan Abbas kamar yadda Maimuna ibn Mahran yake cewa in ka zo da duk tambayar da za ka zo da ita kafin a zo kanka sai ka ji wani ya riga ka tambayar wato kana jiran a zo ka yi tambayar da ka zo da ita sai ka ji wani ya riga ka shi haka mutum zai zo ya ce akwai sanda ya zo da takardarsa yana tambayoyi guda 60 yana so yi wa Abdullahi dan Abbas amma kafin a zo a zagaye zo kansa duk tambayoyin da ya zo da su sai da ya ji an tambayi Abdullahi dan Abbas ya amsa haka Abdullahi ibn Abi al-Huzayl tuman Kufa shi ma mutanen Kufa suka ji zai zo Makka suka tattara masa mas'aloli na ilimi daban-daban cewa to in ka zo muna so ka samu Abdullahi dan Abbas kai masa waɗannan tambayoyi dan ka kawo mana amsa dawo ya rubuta kamar littafi haka ya zo da shi ya ce kafin a zo kaina kusan duk abin da yake cikin littafin na an tambaye su to dole yana nuna yadda suka ɗauki wato hanyar tambaya ta zanto hanya ce ta neman samun ilimi salu ahli zikri in kuntum la ta'lamun akwai hali da Allah subhanahu wataala ya yi na tambaya la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina tunzalu alquran min yunzalu alquran tubda lakum shafa Allahu anha wallahu ghafurun halim lati kada ku yi tambaya an ashiya game da wasu abubuwa in tubda lakum tasukum idan ta bayyana gare ku wato an so shin waɗannan tambayoyi ta bayyana tasukum wa in tasalu anha hina tunzalu alquran tubda lakum in kuma kuka ce za ku kuka tambaya lokacin da alqur'ani yake sauka za alqur'ani zai sauka da an so shi waɗannan tambayoyi kuma ƙarshe kuma abin ba zai muku daɗi ba to wannan ana nufin su'al na ta'annud na mubarat su'al wato tambaya wacce ba tambaya ce ta ka san wani abu kai aiki da shi ba a'a tambaya ce ta kokuri ko tambaya wacce take kunshe da izgili irin tambayoyin da munafukai suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko tambaya ta ƙure mutum kamar yadda kafirai suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai mana kaza ko wata tambaya wacce laysa wara'aha amal wanda babu wani abu da zai biyo baya na aiki akan ta to da irin wannan tambayoyi su aka hana ko tambayar da mutum zai yi dan yayi jayayya yayi rigima to ita ce aka hana yace annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim abinda ya halaka waɗanda suka gabace ku yawan tambayoyin su da sabawa annabawan su yawan tambayoyin da suka rabewa annabawa irin yadda al-kitabi kai taiwa annabi Musa alaihi salam tambayo iri iri kuma karshe idan aka ba su ansa su zo su saba ansa da aka ba su annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yazo a cikin hadisin Imam Muslim hadisin Anas ibn Malik wanda shine sababin wannan hadisi ya tashi yana cewa sahabban sa inna Allah farada alaikum alhajj wa ya ayyuhan nas inna Allah farada alaikum alhajj fa hujju ta ya ku mutane Allah ya farnanta muku haji da haka ku je ku yi haji sai wani daga ciki sahabbai ya tashi al-aqra' al-muhasib lokacin da jima daga shiga musulunci a cikin al-mu'allafatu qulubuhum da ake ta lallashin su ma saboda kar su bude sai tashi ke ta ya rasulullah fi kulli am da haddi shekara sai mun je haji da bai magana ba sai haji mu ce an farlanta muku haji ku je ku yi haji ya kamata a ce wannan maganar mutum ya fahimci ana nufin kowa ya rike da iko je haji shi ke na hajjin farilla amma sai ya tashi yake cewa kowace shekara sai mun je haji sai ya shiru ya kyale shi kaga ya kamata daga nan sai ya sake tambaya sai kuma sake miƙewa sai fi kulli amin ya rasulullah duk shekara sai mun je haji da ya kyale shi kaga ya kamata ya shiru ya bar magana ya sake abin nan ya sake tashi ya sake maimaita tambayar fi kulli amin ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace la qultu na'am la wajabat wa la mustahabatu da na ce eh fa da ta zama wajibi kuma za ku iya ba ina ce zaruni ma taraktukum matukar na bar ku kuma ku bani inda na tsayar da ku ku tsaya na kada ku ce sai kun kara da wasu tambayoyi waɗanda ba su yi ku amfani ba ba su muku dadi ba to shine a cikin maganar sai yake cewa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu masfatun wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibuh akwai sanda kamar yadda yazo cikin sahih bukhari da muslim hadisin Anas ibn Malik yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka kewaye suka yi ta masa tambayoyi har tambayoyin suka yi yawa annabi ya fushi ya hawo minbari ya ce duk mai tambaya ta ya tambaye ni zan bashi ansa kowace tambaya bana akwai wani mutum wanda idan ana rigima da shi wato rigima ta karke tsakaninsa da wani sai a ce ai ubansa ba shine ubansa ba to da yaji wannan dama cewa duk tambayar da yake so ai sai yake ta ya rasulullahi man abi ni waye babana annabi ya ce abuka hudhafa da mun shine baban nasa bizarin hudhafa to ana tuhumar cewa ko shi da wansa ne ya haife shi ba to wanda kuma ya tashi ya ce ya rasulullahi aina ana da ya ce an tafi nan to a ga in tun da lakum ta suku ke ni ga ina zan kasance a daga ce wuta zaka daga al'amari bai kyau ba to nan wasu daga cikin waya kuka yi kowa ya tashi ya yi tambaya wani ce shi wani daman raƙumarsa ta ɓace ciyar su da raƙumar ta ta ɓace yanzu tana ina sai ka je tana gukaza to shi ne wannan aya ta sauka la tas'alu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum kaga shi Hudhafa Ibn Hudhafa ke da ya jima ya fi suke cewa ka so ka inda a ce na yi irin abin da mata suke a jahiliya shi kiran da ta kunne ta ne wannan ita ce irin waɗannan tambayoyi su ne aka hana wasu daga cikin malamai sun ce ana nufin tambayoyin da kafirai suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya nuna musu ta aya mai da musu duwatsun maka su zama zinare ko duka maka ta zama ce abin nan ƙoramai ko ta zama gidajen gona da sauransu su ne domin Allah ya karɓa yake cewa kar sa alaha qaumun min qablu thumma asbahu biha kafirin gabanin haka wasu ai sun yi irin waɗannan tambayoyi kuma daga baya bayan an so shin sun tabbata suka kafirce ma waɗannan abubuwa so suka ce wannan ake nufi ala nufin duk wata tambaya wacce take da istihza'i ko kuma take ɗauke da wani ta'annuci ko kuma laisa wara'aha amal babu wani aiki da za a gina a kanta to yi maka tambayar da in ka ce da shi menene buƙatar ka san wannan da za ka gina a kansa ba ya da wani altar da zai baka shi dai kawai yana son da yi min fudulil ilm to suka ce irin waɗannan tambayoyin su ake magana a kansu annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa sahabbansa rashin amfani irin waɗannan tambayoyin kwakwa din marasa kan gado shi yasa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama musamman waɗanda suke al-muhajirun wal ansar da da saka al-iman fi qulubihim da zuka imani ya riga ya kafa a zuciyarsu sun zanto ba ta iya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya a koyaushe suna jin haibarsa amma suna so su ga wani makauye wanda bai san komai ba ya zo yana tambaya kuma ya zanto mai hankali yana tambaya ta hankali to sukan karu da wannan sosai Nawas ibn Saman yake cewa ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya shekara ce abin da ya hana shi yin hijira shine damar da yake samu ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya saboda in yayi hijira ya zama cikin muhajiru ba da damar ya saki baki ya tawada da tambayoyi amma in yana nan a matsayin ba kauye ne ya zo tirani to shi za a ɗaga masa ƙafa saboda ana lashinsa an san abubuwa da yawa ba sanin su yayi ba to ya ce wannan shi yana ne in yi hijira da ya ta zama na a ba kauye na saboda in ta samu damar tambayoyi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama iri shi yasa ya zo a cikin sai muslim hadisin Anas ibn Malik yake cewa tahayyabna an nas'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam muna jin kwarjinin mu zauna muna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi to idan aka ce ga wani bakauye mai hankali ya zo yana tambaya to mukan ji dadi sosai domin zai tambayar da zamu karo da ita wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin irin tambayoyi da wancan lokacin wahayi yana sauka mutum ya tambayi abinda ba a haramta ba a haramta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min a'zami al-muslimina jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram fa harrama min ajli mas'alati yana daga cikin waɗanda suka fi kowa laifi cikin musulmi wanda zai yi tambaya kan abinda ba a haramta ba amma aka haramta saboda tambayarsa lawar wannan tambayoyi duk tambayoyi ne masu marasa kan gado da irin tambayoyin a ra'ayiyun ce a ra'ayita a ra'ayita me kake gani da abu kaza zai faru da abu kaza zai faru wanda abin nan bai faru ba ta kila ma a hankalci zai a jima ba a samu wanda ya hakan ta faru da shi ba amma ya kirkiro matsaloli waɗanda kawai zai sa a yi ta cajin kwakwalwa wanda zai kawo saɓani wani ya ce shi yana ga kaza za a yi wani ya ce a shi ba haka za a yi ba kaza za a yi wani ka hujja wani ka hujja in ba a isa abu sai kaga shi kenan arabu biyu an kafa mazhaba biyu an kafa wasu jama'u guda biyu kowa ya ɗauki wannan a matsayin wata aƙida da ke karewa akan abin da babu shi kan abin da bai faru ba shi yasa da wani mutum ya zo gurin Abdullahi dan Umar yake cewa ya ibn Umar me yasa ake sumbatar Hajar al-Aswad ya ga duk alhazai kowa ya zo ya sumbanci Hajar al-Aswad shi me yasa ake sumbanta Hajar al-Aswad Abdullahi dan Umar ya ce saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbance shi shi yasa ma muke sumbanta sa to ya isa wannan ya zanto an sace da za ta warkar da dukkan wanda kawai yana buƙatar gaskiya ne an ce me yasa ake sumbanta Hajar al-Aswad a ce masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yayi to sai yake cewa ara'aita yana fara ara'aita sai yace kaga sai ara'aita jefa ara'aita ka can Yaman mu dai mun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbanta kuma mu mun sumbanta shikenan wannan shikenan babu wani abu da ya wuce wannan annabi yayi shine musa muke yi inda bai yi ba duk ba za mu yi ba to haka ya kamata mutane su fahimci fuskanci addini ba a rika kirkiro tambayoyi marasa kan gado na wasu abubuwa ba wani abun ma za ka ji tambaya ce akan wani bala'i a rika kaddara to in wannan bala'in ya faru ya za a yi duk wannan bai dace ba za mu ga daga cikin sahabbai da dama za ka ga waɗanda aka ruwaito daga wajensu cewa suna hana mutum ya rika tambayar abin da bai faru ba sai su ce ku bari sai ya faru an tambayi Zaid ibn Sabit game da matsala ya ce shin ya taɓa faruwa a ce a tukunna dai bai faru ba ana da jin in ya faru ya za a yi ce da hatta ya ko ku bari sai abin ya faru in ya faru sai mu ba ku ansa haka shi ma Ubay ibn Ka'ab shi ma zama masa irin wannan tambayar game da wata matsala sai yake cewa ajimmana hatta yakun fa idza kana ishtahadna laka ra'yana sai ka hutar da mu ka kyale mu huta sai idan abin ya kasance in ya kasance ku zo ku yi mana tambaya sai mu yi muku kokarin faɗa muku ra'ayinmu haka nan Ammar ibn Yasir shi ma masa irin wannan tambayar shi ma kuma irin ansar da ya bayar kenan a bari sai abin ya faru haka shi ma Imam Malik yana da irin waɗannan abubuwa da dama saboda haka wani lokaci tambaya ba wai an hana yin tambaya ba ne amma duk abin da mutum zai yi tambaya tabbata tambaya ce wacce idan ya yi zai gina wani aiki a kanta ko wata aƙida mai kyau a kanta ko wani abu ne da dama aka umarce shi da ya ƙudurce wata aƙida game da shi to shikenan sai ya yi wannan tambayar amma haka kawai ya ƙirƙiro tambaya ya ce zai yi saboda kawai dai ya ji mai za a ce kuma daga nan ya koma gurin wani ya yi wannan tambayar tambayoyin suka zama irin wannan wani lokaci sukan haramta mutum ilimi sai ka ga cewa idan mutum ya zanto irin waɗannan tambayoyin su ne a gabansa a tambayoyin da zai karu ba to sai ka ga Allah ya haramta masa ilimi Abdullahi dan Abbas akwai Abu Salama ibn Abdurrahman Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf cikin almajiransa akwai Ubaydillah ibn Abdullahi ibn Utba shi ma yana daga cikin almajiransa to amma idan muka duba su biyu din nan sai mu samu Ubaydillah ibn Abdullahi ibn Utba ya tara ilimin Abdullahi dan Abbas da yawa kusan wato yana daga cikin waɗanda suka rawaito hadisan Abdullahi ibn Abbas masu yawa amma sai mu ga shi Abu Salama ibn Abdurrahman dan abin da ya rawaito kaɗan ne duk da cewa ga shi tare da Abdullahi ibn Abbas a Madina kuma ya rayu da shi amma kuma abin da ya rawaito kaɗan ne to idan ka duba sai ka samu kamar yadda shi yake cewa Abdullahi dan Ubaydillah ibn Abdullahi ibn Utba yana girmama Abdullahi ibn Abbas yana tausasa masa harshe saboda ka sai samu ilimin sa da yawa shi ko wancan wato Abu Salama yana yi masa tambayoyi na ta'annuti wato tambayoyi na kamar kuri ya Abdullahi ya haramta masa ilimin sa mai yawa in ka duba za ka samu Abu Salama ibn Abdurrahman yana da hadisai da yawa da ya rawaito daga Abu Huraira sabanin Abdullahi dan Abbas saboda wannan abin da ya kasance tsakanin su da Abdullahi dan Abbas don haka tambaya ita kanta in ta zato irin tambaya ce wacce za ta nuna rashin ladabi ko ta nuna kuri to wannan takan sa mutum ya har wato ya rasa ilimi mai yawa daga wajen malami a nan da Allah ya ce fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi masana kaga anan yana nuna cewa idan mutum zai yi tambaya to ya tambayi wanda yake masani wanda bai san abu ba kai ya zanto shine wanda za a yi wa tambaya kuma wanda bai san abu har ila yau kai ya zanto shine wanda in an masa tambayar zai ansa ya tabbata bai sani ba to sai ya ce bai sani ba duk wanda aka haramta masa fadar ban sani ba akan abin da bai sani ba to wannan usibat maqatilo wanda an same shi a makasa wato ba zai kai labari ba Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa ba ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wadannan annabawa ba mu sanya su jiki ne wanda baya cin abinci ba wa makanu khalidin kuma ba su zanto masu dawwama ba yayin da ya bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma annabi ne ala sunnati ma maza ko man maza min ar-rusuli fi kauni rajulan yadda sauran annabawa suke mazaje mutane shi ma haka yake sai kuma anan ubangiji subhanahu wataala yake kara fayyacewa cewa shi kansa kuma yana sifantu da irin sifofin da sauran mutane suka sifantu da sunan rayuwa da mutuwa da ci da sha da rashin lafiya da aure da hayayyafa da sauransu shi ba daban yake ba wa ma ja'allahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma ja'allahum ay ma ja'alna al-anbiya ba mu sanya annabawa su zama jiki ba sa cin abinci ba, a jiki jikuna ne wanda suna cin abinci, kamar yadda Allah ke cewa ma'arsala kabla kamilal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Wato ba mu aiko da wani manzo gabaninka ba daga cikin manzanni, ba mu aiko da wani manzo daga cikin manzanni gabaninka ba, illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama, sai face su ma suna cin abinci, wa yamshuna fil aswaq, suna kuma tafiya a cikin kasuwanni, wato suna cin kasuwa, suna zuwa su sayar kuma su saya. Mutane ne kamar ko waɗanda mutane, wannan kuma ba abu ne da zai cutar da su ko ya rage musu daraja ba, kamar yadda su mushrikai suke gani kamar haka ne, a ce annabi kuma annabi ya ci ya sha ya tafi kasuwa. Qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fi al-aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takuna lahu jannatun ya'kulu minha. قال الكافرون ان تتبعون وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. سكي جمال هذا الرسول من علم منزوني وانا ياكل الطعام ويمشي في الاسواق جاء بنتك ويتفيا كاسوا شكين كاسواني لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا. يا انا ولا يقوم سيد ملائكه شي ما يرقى تياشي واذيبه suna fita wa'azi tare, idan ya yi magana ya gaskata shi, idan an yi wata tambaya da bai santa ba shi ya ansa. Awai yulqa ilayhi kanzun, ko a jiho masa da wata taskar dukiya, aw takuna lahu jannatun ya'kulu minha, ko ya zanto yana da wata gidan lambu wanda zai rika cin kayan marmarin cikinta da kayan shuke-shukenta. Suna ganin waɗannan abubuwa sifofi ko waɗannan abubuwa guda biyar sosan za su hana su yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam. Na farko ya zanto ya kula ta'am, yana cin abinci, ta yi ci ya sha, to mai babbancin su da shi, da su da shi da abu ɗaya ne kenan. Sannan wayan shi fi kasuwa, sannan kuma suna ganin shi ma ya tafi kasuwa ya yi ciniki ya saya ko kuma ya sayar, to wani ya nuna kenan shi ma irinsu ne yana da buƙata, me ya fi su har da shi zai zama manzo, su ba su zama ba. Sannan abu na uku, me ya hana ba za a aiko wani mala'ika tare da shi ba, su rika fita wa'azi tare, yana faɗa shi kuma yana gaskata shi, an ƙalubalance shi da wani abu ya ba da ansa, me ya sa ba a yi masa haka ba, don su tabbatar da cewa wannan ɗan saƙo ne daga Allah, ba haka kawai ya zo ci shi annabi ba ne, don ga mala'ika nan tare suke yawo. Na uku, abu yulqa ilayhi kanzun, na hudu, abu yulqa ilayhi kanzun, ko a jeho masa da wata taska ta arziki wacce ba sai ya tafi kasuwa an gan shi yana saye da sayarwa ba, yana da taska ta arziki, duk bukatunsa zai yi a ciki, to ba mu ga yana haka ba. Aw takuna lahu jannatun ya'kulu minha, ko ya zanto yana da wata gidan gona, gidan lambu wanda dukkan bukatunsa zai samu a cikin gidan lambun, da kayan abinci, kayan marmari, ba sai ya je yana da ciniki da wani ya sayar masa ko ake sayar masa ba. Tunda duk baya da waɗannan abubuwan, me yasa za zai zama annabi? Saboda suka ce su ba su ga dalilin su bi shi ba, kuma in aka ce za a bi shi to kawai za a ga wani mutum ne sai ya tsace. To shi Allah yake mai musu da martani cewa majallahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am, al-jasad alladhi la hayata fihi, da abinda ba shi da rai a tattare da shi, wanda shi ake cewa jasad, shi ne jiki. Tunda can baya sun ce ma haza illa bashar, hal haza illa basharun mithlukum, wannan wani ne face mutum kamar ku. To anan kamar akwai nuna wautarsu da rashin hankalinsu, yayin da za su ce ma li haza rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq, kuma can sun ce me yasa ba zai zo musu da irin abin da aka ba wa manzannin farko ba. Kaga wannan yana nuna cewa su a wajensu manzannin farko ɗan adam ne, mutane ne, amma kuma ba sa cin abinci, wanda kuma an san cewa cin abinci min lawazim al-hayat, ba da zai mutum ya zama mai rai amma kuma ba ya ci ba ya sha. To kaga ashe da suka ce ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am, kenan ya kamata su fito su ce wa mutane ai manzanni jasadin ne bila arwah, jiki ne ba babu rai tunda su suna ganin da mai manzo zai ci abinci kiran su wadancan da suke cewa sun yadda da su manzanni ne jikkuna ne amma ba za cin abinci to ga wannan rashin hankali ne ba kankani ba sannan Allah ce ba kanu khalidi ba su kasance madawwama ba wanda suke dawwama a duniya ba a'a suna rayuwa su mutu amma ji Allah ne bashari min qablikal khuld ba mu sanya mu wani manzo gabaninka dawwama ba bambancin su shine ana musu wahayi ana musu wahayi mala'iku suna saukowa su zo musu da hukunce-hukuncen Allah wanda suka iya shafi umarni da hani to kaga wannan ma wani ƙarin dalili ne da yake tabbatar da cewa mutanen nan annabawancin da suka yadda da su manzanni ne abin da mutane ne ba mala'iku ba mutane ne kamar sauran mutane saboda ai inda a ce ba jiki ne haka nan sindirindin baya ci baya sha babu rayuwa tare da shi to da a ce da har yanzu suna nan kamata a ce kuma mutuwa ta tafi da su ba to amma gashi sun mutu tunda sun mutu ka ga nuna kenan mutu abin nan sai nuna kenan ba su saba wa sauran mutane ba su ma kamar sauran mutane suke to shine Allah subhanahu wataala ya murmusu da wannan martani cewa ma kanu khalidi ba su zanto masu dawwama ba a lokaci ya yi za mu tsaya nan abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.